إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك شيغ بنكرا تمو نبي بير آيو القرآن من جرما أولا وطا نرمضان أيو منا هدو درم بير أولا وطا نرمضان شكرا تدبو دريق إثلاثين لترى لهجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتتديدي درانر أشرن قوتن بير شكرا تدبو برشا تقوت لهيغر النبي عيسى عليه السلام أمدى من أنا أتكين سورة التوبة واندى أولا سورة كراتم دي غبات من دي أكان آية تتلاتين لبخوي يوكم ذا مدعوكا لغكان تتلاتين لتقوت ميدا ترى زوا آية تأربعين آية غدا أكو أجري كما جاد مكسابة كافن بياني أكان آية مكان سورة كراتم بكينسو مالم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعملتم إلى الأرض أعطيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبهم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا والله على كل شيء قدير إلا تنفقوا فقد يرضى الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني الليل إذ هو من غائب يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم يرها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولا آية فسرت أتقيت الله سبحانه وتعالى يابو ديت الكيوة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم معنى يا قوة لك بعد غسيادة ألا كك بعد غسيادة من ذنسا كما كك أيكي لدوكر ألا سبحانه وتعالى ميهنه ميسامكني إذا قيل لكم انفروا إذا أكتل كوك كتو زوا غتفيا ياكي في سبيل الله سبود ألا dan daukaka wato ainihin addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yakar abokan gabanku waɗanda suke kan addinin da ba naku ba Allah yake cewa istaqbaltum me ya same ku sai ku wato ainihin lalaci sai ku sanya nawa cikin al'amarin babu kazar kazar ko kuma gaggawar fitowa Allah yake cewa istaqbaltum ila al-ard sai ku wato ainihin sanya nawa ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku ku zaɓi rashin fita ku fifita zamanku a cikin garinku cikin gidajenku me ya same ku ke haka araditum bil hayati dunya shin kun zaɓa wa kanku rayuwar duniya ne min al-akhira kuka bar lahira shin kun fifita rayuwar duniya ne akan ta lahira kun yadda ku samu duniya ku rasa lahira shin haka ne yasa kuke wato nawa ko kuma kasala da lalaci idan an ce ku fito zuwa yaki ba ku gaggawar fitowa Allah subhanahu wata'ala ya ce fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil to ku ji ku kiyaye ku sani dan jin dadin da ake da shi a wannan rayuwa ta duniya ba komai bane in an kwatanta shi da jin dadin da ke lahira ba ce wani dan jin dadi ne wanda yake dan kankani ko lakabtancin jin dadi wanda bai da tsaho mai yankewa nan da nan baya dorewa ma'anar wannan aya ta tsoro mai fadi da Allah subhanahu wata'ala yake malakum abin nufi anan wani abu ne yake hana ku wani abu ne kuka fifita har ya zamanto ba zai iya barin ku wato tafiya ki ku bar shi ba wannan ma da Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da ita malakum harafi ne da ake amfani da shi domin yin tambaya me yasa wani abu ne yake hana ku ku fita zuwa ga kiran da aka yi muku don fita zuwa ga yaki Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da wannan salo dan wato nuna da kuma tabbatarwa musulmi abin da suka yi ba daidai bane domin wato an Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu cewa abin da suka yi abin zargi ne babu wani sabani tsakanin malamai cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita wannan aya dan yin zargi game da waɗanda suka toge suka wato an sanya nawa da kasala ba su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba domin tafiya zuwa ga yakin Tabuka yakin da aka yi shi a shekara ta 9 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an bude garin Makka da shekara 1 a wannan lokaci wato arnan da ke garin wato ainihin Rum da kai shirin za su yaki manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin yazo masa na labari cewar ai ga jin suna shirin farwa annabi da musulunci da musulmai sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi riga su shiri i wato hada rundunarsa ya tafi zuwa gare su dan wato an maganta matsalar su da kuma sa din ma wanda yake da wani tunani irin nasu ya shiga taitayin sa to a wannan lokaci ya faru a lokacin tsananin zafi ga karancin abin hannu ga tsananin zafi ga kuma nisan tafiya to da aka abubuwan suka da suka yawa a wannan aka samu wato ainihin munafukai suka wato ainihin toge kuma wasu ma daga cikin da ba munafukan ba biye wa san zuciya isa wato ainihin basu bi manzo sallallahu alaihi wasallama ba Allah yake cewa kama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil a cikin wannan aya jin daɗi na rayuwar duniya ba komai bane in an kwatanta shi da abin da ya shafi jin daɗin lahira wannan gaba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya buga misali a game da ita, ma'ana yadda jin dadin duniya yake in an kwatanta shi da lahira. Manzo a cikin hadisi yayi misali yake cewa wallahi mad dunya fil akhirah, manzo yake na rantse muku da Allah duniya ba komai bace in an kwatanta ta da lahira. Illa matsalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi, sai kwatankwacin yadda ɗayanku yake sanya wannan ɗan yatsa nasa. Sai ɗaya daga cikin marawaitan hadisi da yake cewa Yahya ibn Isma'il sai ya nuna wato ɗan yatsan sa manuni, manzo sai haka na rantse muku da Allah jin daɗin duniya ko kwatanta shi da lahira ba komai ba ne, face kamar yadda ɗayanku yake ɗaukan ɗan yatsan sa manuniya. Filyammi iwato ainihin sanya a cikin kogi, ka ce kamar ruwan maliya ka je ka sanya ɗan yatsanka a ciki manuniya. Falyanzu sai mayarje, manzo yake cewa in wanda ya sa wannan ɗan yatsa ya sa a ciki, in ya ciro ɗan yatsan ya ga da me ya taho daga cikin ruwan nan, me ya ɗebo a cikin ruwan nan, me ɗan yatsan sai iya towa da shi. Iya ka ce kace ɗan yatsan ya yi danshi ya jika, amma ɗan yatsa dama ba makwashi ba ne, ba maɗayi ba ne zai ɗebo wani abu. Iya ka ce kace ya jika, inda wani abu da zai wanzu a jikinsa da an ɗaga ɗan yatsan ɗaga zai koma ciki. To wannan abin da ɗan yatsan ya taɓo shi ne kwatankwacin jin daɗin duniya. Wannan kogin da aka sanya ɗan yatsan a ciki ka ce shi ne jin daɗin lahira, kwatance ne ma don ka fahimci abu wanda lahira ta ma fi haka. Wani hadisi Imam Muslim ya rawaice shi yana ta fito mana da ma'anar ayar fahimci cewar duniya jin daɗinta ba komai ba ne. To da ku gaba wa mumini bai kamata abin da yake cikin duniya ya ɗebe shi ba ya ruɗe shi har ya fasali da abin da ya shafi lahirarsa. Sai abin da wannan aya take koyarwa, wannan aya tana sanar da mu tilascin fita zuwa ga yaƙi a duk sanda jagoran al'ummar musulmi ya yi kira na bai ɗaya na gaba ɗaya cewar a zo a tafi yaƙi. Duk sanda wani daga cikin shugabannin musulunci ya kiraye al'ummar musulmin da yake shugabanta su fito za a tafi yaƙi, to bai halatta waninsu ya zauna bai fita ba har sai in waɗanda Allah ya yi wa uzuri ya ba su damar su zauna kar su fita, kamar guragu, kamar makafi, marasa lafiya, mata, yara da abin da ya kamata. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa wajibi ne idan za a fita yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah to a fita domin Allah. Ta sanar za a fita yaƙi ya zama fi sabilillah, tafiya ce da za a yi ta don Allah ba don wani abin duniya ba. Wanda ya fita yaƙi domin ya samu ganima, in an samu ganima ita ce rabansa. Wanda ya fita don shi ma a sa cikin wato jarumai, in aka ce mai jarumi shi ne rabansa, amma gurin Allah bai da komai don ba don Allah ya fita. To da haka abinda ake buƙatar mai fita zuwa ga yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ya fita domin Allah don ya dace da riba biyu. Idan an ci nasara an samu ganima ya rabauta da abinda aka samu na ganima, kuma ga lada a gurin Ubangiji. In ma ba a samu ganima ba, ladansa da ila don Allah ina nan, kuma sannan Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kima daraja a zakatan abokan gaba sakamakon abin da ya na fita yaƙi. Saboda haka dai babu asara ga bawa mumini muddin yayi abin da yi domin Allah. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa abin da ke gurin Allah subhanahu wata'ala na neman yardarsa da abin da ke gurinsa na lada da nema abin a nema ne. Da haka da aka ce ku fita fi sabilillah, eh to ka tafi don Allah, don kuma ka dace da samun yardarsa, kuma ka dace da samun ni'imarsa mai tabbata gidan aljanna da zai baka idan ya karɓi rayuwarka. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duniya wulaƙantaccen abu ne, ba komai ba ce in an kwatanta ta da abin da ya shafi lahira. Bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba cewa illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah yake cewa illa tanfiru, idan ma ba za ku fito ba, idan ma kun ki fitowa zuwa ga tafiya gurin yakin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ku ya komo minai, in kun ki fita wannan yaki saboda Allah, yu'adhibukum, Allah subhanahu wataala zai azabtar da ku da azaba ta musamman daga gare shi. Ya kuma ambata cewar azaban alima, azaba wacce take mai radadi, wacce take mai ciwo ga duk wanda aka yi wa ita. Sannan Allah subhanahu wataala yake cewa wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma sai Allah ya musanya ku da wasu jama'ar ba ku ba, sai ya zo da wasu mutanen daban da ku waɗanda suke masu biyayya ga duk abin da yake, masu amsa kiran da wato anin annabawansa suka yi. Sai Allah ya musanya ku da ba ku yi abin da yake so ba, ya kawo da ku, ya kawo wanda za su yi abin da yake so. Allah yake cewa wala tadurruhu shay'a, kuma ba za ku cutar da shi komai ba idan kun ki yin abin da ya sa ku, illar abin kanku za ta dawo ko za ku ci wahalar wato wannan abin, dan za ku fuskanci azaban. Shi kuma wadaci ne daga bayansa, bayi ne mabukata zuwa gare shi. Allah subhanahu wataala ya kare ayatul cewa wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu, dan haka babu wani abu da zai gagara Allah subhanahu wataala. Ina da ikon ya taimaki addininsa, ina da ikon ya taimaki annabinsa, ko da babu, dan haka wallahu ala kulli shay'in qadir, ko da yake ku yi ba dan ya gagara yi bane, ba dan ba zai iya yi bane, amfanin yin haka ku za ku ci murinsa, in kun ki illar hakan ma ku za ta shafa. Ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da Allah subhanahu wataala yake illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima, sanarwa Allah yake a wannan aya, a wannan gaba, cewar rashin fita zuwa wajen yaki ina ɗaya daga cikin manya-manyan zanabai waɗanda suke jawo matsananciyar azabar Allah. Dan Allah ya ce in ma sun ki fita to zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi. Ashe kin fita yaki domin Allah laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka da ke jawo fuskantar azabar Allah matsananciya. Bayan haka kuma wannan aya tana sanar da mu abinda yasa wato in fita yaki yake laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka, domin in fitar sabawa Allah shi ya ce a fito da umarnin manzansa, in ba a fito ba an yi laifi. Na biyu, in fitar wato ainihin rashin taimakawa addinin Allah. Na uku, in fitar rashin ba da kariya game da littafin Allah da dokokin addinin. In fitar rashin taimakawa ne ga 'yan uwanka musulmi a kan makiya, domin duk sanda ba a fita ba to waɗannan arna idan suka tunkari wanda suka tunkara 'yan tsiraru, kaga rashin fitaka bai taimaka ba na a samu wato yawaita da ƙaruwar ƙarfi da za a fi ƙarfin arna. Saboda haka waɗannan abubuwan da ke ƙunshe a ƙarƙashin in fita zuwa yaƙi saboda Allah shi ne ya sa ya zama babban laifi da har Allah subhanahu wataala ya alƙawarin azaba mai raɗaɗi ga wanda ya ki fita zuwa ga yaƙi. Saboda haka wanda ya tattara irin waɗannan abubuwa babu ko shakka ya cancanci Ubangiji subhanahu wataala ya yi alƙawarin yi masa narko da kuma azaba wacce take matsananciya. Da Allah yake cewa azaban aliman, Allah zai azabtar da wanda ya ki fita yaƙi da azaba mai raɗaɗi. Wasu suka ce azabar mai raɗaɗi da ake nufi a nan duniya, wasu kuma suka ce abin ya fi ƙarfin haka. Allah mai iya azabtar da wanda ya ki fita yaƙi ne a duniya, kuma ya azabtar da shi a lahira, duka zai iya haɗa masa. domin ko anan in ka kifata din ana su zo su hana ka sakar azaba ce kamar da yake faruwa da musulmi a yanzu fatali da suka yi da koyarwa addini da rashin damuwa da koyar abin da koyarwar da manzo ita ce bar al'umma akai ta sa arna su suke yin yadda suka so da abin da musulmi suka mallaka kudin ku ne a garin arzikin ku ne a garin ku sai a samu kwanta kun kuma doka sai kun baka ba da ku isa ku yadda kuke so ba a wani abu ne fa da ku a ƙasar ku ta kanas daga can sai a ce kaza za ku in ba haka ba kuma a zo a haifar muku da matsala ba katar da cewar wasuwa ne ku kaddara ku ce to ku abubuwan nan yadda suka zama ana yawaita sace mutane da sunan wato ana so a koma a zarce akan mukamin siyasa ana kaza ba a kaza kuka ce kai sojoji su zo su karba su gyara abin su take kuma daga wanzu a ce ba ku isa ba ba a tsara yin sojoji su rika yin mulki ba demokuraɗiyyar za a ci gaba da yi in matsayar ta fi haka sai da tafi a haka me ya jawo musulmin sun yi fatali da koyarwar addinin su ba su da ƙarfin da Allah zai shakka su saboda wannan ma azaba ce ga abin da ka mallaka na arziki fetur ne gol ne menene a kudin kuma da kuke sarrafawa a gada ma a hau da su a gada ma a saukar da su ba yadda kuka iya to wannan ma azaba ce da wasu abubuwan ko makamantan wannan Allah na iya azabtar da bawa a duniya da wato an fuskantar ba daɗi kafin kuma lahira a sakamakon ya saba masa sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa illa tanfiru ko sai ce mai yu'adhibukum azaban alim bayan ya faɗa haka kuma sai yake cewa mai na'am wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu a daidai wannan gaba wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da shi komai ba to cewar ba za ku cutar da shi ba shi din nan wajen wa take komawa Allah subhanahu wata'ala ko kuwa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kiran sahabbai da cewar a zo a tafi yaki an fahimta ko wasu suka ce wannan wakilin suna ina komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wasu kuma malamin suka ce yana koma ne zuwa ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne kuma zai iya karbuwa kowace daga cikin maganganun daidai su in aka ce ba za ku iya cutar da Allah ba don kun ki fita ya yi Allah da mamma wadace ne in ka saba masa ma ba zai ci sun saba da ba za ku cutar da manzo ba domin yana da mai taimakon sa fiye da ku ko da ku ko ba ku zai samu taimako an fahimta ko kira kowanne zai iya ɗauka ba matsala ba ne sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne a kan kowane abu ina daga cikin cikar ƙudurarsa da ya zama tuna da ikon ya iya sauya ku da wasu don da ba ku ma ya samar da kafin ku an yi wasu kuma yanzu kuma da aka yi ku zai iya kau da ku izo da wasu wannan yana cikar ikon Allah in ba mai ikon ba wanda zai iya sannan bayan haka daga cikin cikar ikon Allah subhanahu wa ta'ala cewa da in ba ku fita yakin ba ma in ma ku ki fita yakin zai azabtar da ku in ba ya isa ba azabtarwa ba za ta yi ba in ka ji wani ya ce da kai zai ma kaza in bai isa ba bai zai maka ba zai iya ba to Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken iko ne akan bayan kowa da komai Allah subhanahu wa ta'ala na da ikon yi yadda ya so da shi sai abin da ya shafi abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa dukkanin abin da mutum yake aikatawa to fa shi zai girme shi domin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ma kun kifuta yaki in ma ba za ku fita ba to zai azabtar da ku me ya jawo za a yi azabar kin fitar su waye suka yi kin fitar su wanda aka ce su fito suka ki fitar ashe idan har kai wani abu na aiki mai kyau ne kai za ka girbi amfani mara kyau ne kai za ka girbi rashin amfani to wannan aya tana faɗa da mu kisa komai za ka yi ake so ka yi nagari danka wato anin dace da samun sakamako na gari amma in ka muna na to sakamakon muna na war ma dai ka zai samu to da haka wannan aya tana sanar da mu wannan sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wataala bai tutuwa da saban da bayi suke na in sun kibin sa hakan bai cutar da shi kamar yadda in sun masa biyayya ba karuwa ya da su da su amfanin biyayya da su sannan bayan haka wannan aya tana gana bayani akan cikar ikon Allah subhanahu wataala akan kowane abu bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce
iya
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-'ulya wallahu azizun hakim fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa illa tansuru ma'ana imma ba ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da fita tare da shi domin yin yaki saboda Allah dan kawar da iyatakun arna da kafircin su da wanzar da abinda Allah yake so a wanzar abin kasa na biyayya gare shi da aiwatar da dokokinsa in ba ku taimaki manzon Allah ku mu'minai akan haka ba a yanzu da kuke ga kuna tare da shi kuna da yawa kuna da wani ƙarfi da za ku iya tunkarar abokan gaban ku faqad nasarahu Allah ai da can da babu ku Allah ya taimake shi ko lokacin da babu ku ba ku yawa ba ina daga shi sai ɗan tsiraru manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi wanda lokacin ku ba ku tare da shi a wannan lokaci ne Allah ya taimake shi ba ku din is akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka yi kokarin fitar da manzo daga garin Makka sakamakon sun yi shirin kawar da shi da rasar da shi inda aka tara zaratan samari na kabilu daban-daban aka ba su takobi ga yawaji na wuce cewar a je har gida a kashe shi ta yadda in an kashe shi kabilarsa ba za ta iya ja da yawan kabilun da suka ba da wakilcin mutanen da suka sare shi suka kashe shi irin wannan shiri da aka yi a lokacin babu ko mu'minai da yanzu kuke gaza kuna da yawan da an ce ku fito ba ku fito ba ai Allah ya taimake shi a wannan lokaci Allah ya bashi dauki a wannan lokaci if akhrajahu alladhina kafaru a wannan lokaci da wato anin kafirai suka sa manzo ifta ya bagarin Makka dan kasance taniya tsanani ila na dayan mutum biyu shi da sahabinsa Abu Bakar as-Siddiq Allah ya izini ibuma fil ghar a daidai lokacin da suke cikin kogo kogon sau da ke cikin wani dutse ko yake cikin wani dutse daga cikin duwatsun garin Makka a wannan lokaci sun kasance a cikin wannan kogo inda suka dauki tsawon kwana uku suna masu kuya da gayuwar wato Allah su bar musu saboda an shedanta cewar a bi bayan duk wanda aka zo da gawarsa ko aka zo da shi a raye wanda duk ya kawo ina da wato raƙuma da basa kasa guda 100 ba akan kowane mutum ɗaya daga cikin su. In yanzu da kace za ba mutum biliyoyin kuɗi, in yazo da manzo da rai ko Abubakar da rai ko kuma yazo da su ko da agawa ya kawo su, to a wannan lokaci da ku sahabbai babu ku ba ku kasance tare da shi ba, daga shi sai sahabinsa ɗaya jar Abubakar da sai Allah ya taimaka ma a wannan lokaci. To da Allah yana da ikon da zai yi wannan ko da ku ko babu, to Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa yaqulu li sahibi, a daidai lokacin da manzo yake cewa da abokinsa Abubakar Siddiq, la tahzan, kada ka baƙin ciki, kada ka samu damuwa don ganin wato mun bage a wannan kogo, ga kuma irin abin da ke faruwa na kai kawon arna, ana jin magidawar waɗanda suka fito neman mu, muna daga cikin kogon, har ma wasu sukan tsaya a gefen kogon ana iya gano ƙafafunsu ta cikin kogo, amma su ba san waye a ciki ba. Annabi yake cewa da wato Abubakar Siddiq, kada kai fushi, kada ka samu damuwa, inna Allaha ma'ana, haƙiƙa Allah yana tare da da shi muka dogara ba zai taɓata mu ba. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi, ya Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, ya kuma wato ƙarfafe shi da rundunoni na mala'iku da ba kwa ganin su, kamar da ya faru a lokacin wato yakin Badar. Wa ja'ala kalimatan ladhina kafaru sufla, kuma Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafarta na kiran wani Allah da jin cewar su wasu ne, ita ce maƙasƙanciyar kalma, su ne a ƙasa ba su ne a sama ba. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, kalmar Allah ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta zama kuma ita ce maɗaukakiyar kalma, ita ce wacce wato ainihin ta gafara kowa, ba yadda aka iya ita ce take ci gaba, ita Allah yake agaza da ɗaukakawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare aya da cewa wallahu azizun hakim, Allah ne wato ainihin buwaya, ya gagari kowa da komai, hakimun amma mai hikima ne a cikin buwaya, ba buwaya ba ce take sa a yi zalunci, domin shi ya haramta wa kansa ma zalunci, komai yake yi da hikima yake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya buwaya a zatinsa, ya buwaya wajen rinjayensa, ya buwaya wajen wato mulkinsa. Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ne wajen tafiyar da al'amuran bayansa, mai hikima ne wajen abin da yake kaddara wa bayansa, mai hikima ne a dokokin da ya zartar musu, wallahu azizun hakim. Bayan haka ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi ɗaya daga cikin malamai, Malam Muhammad bin Ali Shaukani, Allah subhanahu wa ta'ala ji kansa rahama, game da abin da ya shafi wannan aya yake bayani cewa cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, imma wato ainihin ki taimakon manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya taimake shi, ma'ana Allah shine wanda zai tsaya masa, ya taimake shi a gurare daban-daban, ya kuma wato anin ɗaukaka shi a kan makiyansa da rinjaye da gagara. Saboda tunda an samu gurare daban-daban a lokacin da ma yake ba shi da wasu a tare da shi a gefen, amma Allah ya ba shi ɗauki da agaji, to sai kuma yanzu da yake da mataimaka, in wasu ba su ruwan zafi, to aje da ma waɗanda za su yi da wanda suka ƙi, in duk kowa ma ba zai ba, Allah mabuwaye, ya gagaru kowa, ya gagaru kowa kuma yana tare da shi, zai maganta masa duk abin da kuke gaba za ku iya fitowa ku taimaka a yi da ku ba. Sannan bayan haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idhuma fil ghari idh thaniyat nayn idhuma fil ghar, cewar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ɗayan su biyu a cikin wannan kogo da shi da Abubakar Siddiq, Allah ya idda shi. Wannan gaba tana sanar mana da matsayin da Allah subhanahu wataala ya wa sahabin Annabi Abubakar Siddiq, da Allah ne tabbatar masa da sahabbantakarsa tare da mu, yace idh yaqulu li sahibi, shi kadai ne a cikin sahabban Annabi kakaf da Allah ya kira shi da sahabin Annabi, wannan daga cikin matsayinsa daukaka da Allah ne. Dan haka irin waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su, cewar sun isa dalili tabbatar da cewa bayan ba manzo ba wanda ya cancanci riƙe ragama al'ummar musulmi sai Abubakar. Sannan bayan haka a cikin wannan aya da Allah yake gaya mana cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, lokacin da manzo yake cewa da abokinsa Abubakar Siddiq sahabinsa, kada ka samu damuwa, kada ka yi fushi, Allah fa na tare da mu. Wannan gaba tana sanar da mu irin yadda tawakkalin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi. Tawakkali ne na cewa ko ba kowa a kusa da kai, ko ba wani abu da ka rike da sunan makami, ko ba wani abu za ka iya tutiya da shi, kana jin cewa babu abin da zai ka wato cin maka tunda kana da Allah. Wannan shine irin dogara da ake so bawa ya samu kansa. Ya ji cewa a ko'ina yake, a kowane guri yake, tunda dai dan Allah yake abubuwan, kuma Allah ya dogara da shi, to ba wani abu da zai zo ya gaya wa Allah wannan abin ya kakara. Kamar da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana sun fita da sahabbai a irin dan tsayawa da suke a hanya a yi zango, sai manzo yana dindin wata bishiya, an bar wa manzo wannan bishiyar sahabbai safa da zuwa wasu bishiyoyin, wani adna ya saɗa tso ya zo ya ɗauki takobin manzo ya riƙe ya buɗe izari. Firɗa manzo yake cewa da shi waye isa ya hana in maka abin da nake so in maka. Take a gurin manzon Allah yake Allah. Saboda haka wannan adna sai dai gani ya yi wato ainihin takobin da ke hannun nasa ya faɗiƙa. Manzo ya sa hannu ya ɗauki takobin. Ice to ka kuma zai kare ka daga, ice to ka zama mafi alkhairin wanda ya ɗauki makami a kan abokin faɗa, na yi suranda irin abin da yake shi dai ba zai sai Allah saboda bai yi imani, amma dai ka zama mafi alkhairin wanda ya ɗauki takobi tsakanin ni da kai, ni da ɗauka da na samu damar har maka zan kai da ka ɗauka ka yi amfani da wannan damar da kake da ita, ka zama mafi alkhairi kai kai mu abin da nake nuna zama. Ya ce to banda wannan ba za ka ba da gaskiya da Allah, ya ce abu ɗaya zan maka, ba zan yi maka irin abin da na yi maka ɗin nan ba daga nan har tsawon wani lokaci, kuma ba zan taimaka wa wani yi maka irin abin da na yi maka, ba zan yaƙe ka ba, ba zan taimaka a yaƙe ka ba, amma ka ƙyale ni akan abin da nake kai maka tafi akan abin. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙyale shi. Kaga a nan da yake da manzo wa zai kare shi, nan take manzon Allah ya ce Allah. Bai ce ga sahabbaina ba, ni kururuwa su zo, an fahimta ku, to da san Allah ya fi su ma gurin suke neman agaji, kuma dama shi ne malamin su ne kowa masa yadda ake dogaro da Allah. Saboda haka a nan ma haka manzo ya gaya Abubakar ne tsaye a lokacin suke cikin wannan kogo, an baza neman su har ma an zo gurin ana kittawa ana kai kawo ana tattaunawa, amma ba yadda aka iya Abubakar ke kamar za a shigo a ce kai kama wancan ni kuma kama wannan, yake masa da shi yake da shi inna Allaha ma'ana la tahzan inna Allaha ma'ana, kakka shiga damuwa Allah fa yana tare da ba za su iya cin mana ba yadda suka iya da saboda mun dogara da Allah. Wannan gaba tana sanar da mu yadda dogaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga masu dogaro, to ba wa koyi irin wannan dogaron da Allah a duk abin da ya zo ya fi ƙarfinsa ya koma zuwa ga Allah zai ga ɗauki da gudunmuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan bayan haka a daidai wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nutsuwa, fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi ko a kansa. To ai mutum biyu na cikin kogon ko da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar ne su ce, to an ce sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi gawa ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ga Abubakar ne su ce Allah ya saukar da nutsuwarsa. An fahimta wasu malamai suka ce ana magana sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga Abubakar, ai shi ke cikin damuwa yake cikin tsoro, amma manzo ya ce da shi kada ka fi kada ka shiga damuwa, kakka ji tsoro, Allah yana tare da mu, kenan shi a cikin nutsuwarsa yake. wannan ne yake cikin furgici da tsoro sai Allah ya sauka da nutsuwar sa a gare shi ma sai abin da yake ji ya kau sakamakon abin da manzo ya faɗa wasu malamai suka ce abin da yake nufi ko kuma Allah sai ya sauka da nutsuwar sa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai furgita ba tunda wata ya riga ya furgita to da shi ma furgita an yi biyu ko da Allah ya sauka da nutsuwar sa gare shi shi bai razana ba wannan rashin razanar ta suke ta zama taimako ga abokin zamansa a cikin ku wasu wallafa suka ce abin da ake nufi wasu kuma suka ce a ba matsala ba ne aya tana iya zama Allah ya saukar da nutsuwarsa ga Abubakar Siddiq amma abin da ya biyo baya na cewa Allah subhanahu wataala kuma ya karfafi manzo sallallahu alaihi wasallam da rindina wacce ba a gani ta mala'iku inda ba wannan taimakon da aka yi ai ga manzo Allah ga manzon Allah aka yi an fahimta ku sura ta fito iya fa anzalallahu sakinatahu alai akan abubakar can kuma wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ana magana manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma an za a ce ba anzalallahu sakinatahu din manzon ake nufi haka kuma abin da ya biyo baya ba din manzon ake ci gaba da nufi a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa kuma wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya mai ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ta kiran wani Allah da suke da cewa ba za a bauta Allah ba sai dai a bauta Allah kuma ta ba Allah ba ta zama ita ce makaskanciya saboda Allah ya ɗauka mutunci da mutum wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah ta a zo a bauta masa shi shi kadai la ilaha illallah muhammadur rasulullah da baki a kudance a aikata a kawar da duk wani abu ba nan ba ta zama ita ce madaukakiya domin musulunci da musulunci suka nasara a kan arna da kuma arnanci wallahu azizun hakim Allah mabuwayi buwaye da take haɗe da hikima domin shi hakim isan da Allah ya goya irin waɗannan wani sunan da wani suna malamai suke cewa akwai matuƙar wato abin lura muhimmi a ciki to da galibin aka ce wane mabuwayi ne ko wane ya gagara to gagara tana sa ita ka duk wanda ya ga damar taka ko bai tantance ta ka shi to da ganin cewa ya ce ta ka to Allah buwaye ta ba irin wannan hada take da hikima ba zai cutar da bawa ba zai taka wanda bai tantance ta ka ba zai wato fi karfin wanda bai tantance a fi karfin sa haka yake waye sabuwaye sun hada da hikim zabanin ta bayi sai ka ji mutun ya gagara ko yana jin shi wani ne ana cewa mai karfi sai Allah bai taka nan karfi duk wanda ka taka ya ta da abin da ya kamata to Allah baya hakimun mai hikima ne cikin al'amura to wannan aya tana karar mu da abubuwa muhimmai jigajigai daga ciki aya tana sanar da mu cewar kusan da bawa ya dogara da Allah a duk sanda ya samu agaji da ɗauki da gudunmuwar Allah sannan aya tana sanar da mu matsayi da Allah ya yi wa Abubakar Siddiq da yake na sauran dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ayar tana sanar da mu cewa addinin Allah sama yake da dukkan wani addini kamar da makanta ma zai zahirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun Allah dama ya aiko manzo da wannan addini ya aiko shi da wannan littafi alqur'ani dan ya ɗaukaka shi addinin da ya zo da shi ya zama yarin da dukkan wani addini wannan aya tana sanar da mu cewa a koda yake ana da bukata bawa da zaman to mai jin cewar Allah subhanahu wataala ya ga kowa ba wanda ya sai jari kana sanar da mu cewa lalle ana bukata ka tabbata akan cewa Allah subhanahu wataala duk abin da yake da hikima ne to wannan ire-iren abin da wannan aya ta kare mu da shi kuma kamar da muka gani ita ce karshen ayoyin da muka ci zamu tafsirin su a yau abin da muka dole Allah bamu madan sa kuskure kuma Allah ya na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك